Daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan muka je kuma sa kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, kamar yadda kuka sani, duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa, inda yau Litinin 17 ga watan Satumba shekara ta 2018 zamu karasa magana da muka faro ne a makon jiya akan yadda ya kamata alakar uba da dan sa namiji matashi ta kasance,
musamman ma daga lokacin da yaro ya shekara 10 zuwa 20 da haihuwa, sa'ilin da uba yake da abin da yake so yaron yayi ko kuma yadda yaron zai kasance, shi kuma yaron yana da abin da yake son yi a kangin kansa.
To Ahmed, bari zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya.
Eh, kaman magana da suka yi da akwai dai da yake cewa kaman ka kidaka duniya ta so shi, gaskiya yanzu dai be fi applyin wa generation din nan, saboda maganan gaskiya idan aka ce ka kidanka shine zaki ga sun je sun samu abokan banza, amma dai yaro ba zai ji tsoron ka ba, zai zo da duk maganan da abin da yake damun shi ya zo ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake, za ku iya zama ka ji ta bakin shi kuma irin zai gaya ma abin da yake damun shi, maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka bashi shawarar cewa gashi ka nuna mai ga illar shi, ga yanda yake dora shi akai shine zai tafi.
Za kuma mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku akan wannan batu da kuma masana alakar zamantakewar iyali.
To yanzu bari mu fara da ci gaban kari na amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata a shafukan mu na abota. Muke neman sanin yaya ya kamata alaka ta kasance tsakanin iyaye maza da ƴaƴansu maza a lokacin da yaran suke tasowa.
To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad M Yahaya, inda yake cewa a matsayin su na iyaye ya kamata iyaye su bada kulawa na musamman ga yaran su daga tarbiyya ta addinin musulunci, su kuma daura su akan hanyar gaskiya.
To sai Comrade Adamu M Ala Dambam yace hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen jan yaran su maza a jiki shine yin shawara da su ku tashi lafiya.
To sai sakon Kabiru JK Karaye Sokoto, inda yake cewa salam yau da gobe, muddin kana cin abinci tare da ƴaƴanka wuri daya, to ta nan ne zaka ƙara sanin halayyar su, inda suke zuwa da waɗanda suke hudda da su.
Sai Ahmad Sale na faɗa yace salam yau da gobe, hakika jan yaro a jiki wannan na da matukar amfani ga rayuwar su ta fannin tarbiyya da zamantakewa gami da ilmantarwa. Muna kira ga iyaye da su ƙara zage damtse don janyo yaran su a jikin su.
To sai Dauda Hudu Guru, inda yake cewa salam yau da gobe, ta hanyar jan su a jiki da kuma yin mu'amala da su mai kyau da nuna musu cewa wata rana su ne manya.
Sai kuma Buhari Hayan Guru jihar Yobe yace a yau da gobe, to ni dai ina ganin yana da kyau mu janyo yaran mu maza a jiki domin daura su akan hanya madaidaiciya. Nagode, ku tashi lafiya ta wagar yau da gobe.
To mun gode. Sai Muhammad Malami, inda yake cewa ya kamata a ja su a jiki sosai, a sanar da su addini, ilimin boko, sana'ar hannu, ya kamata a san su waye abokan su, kuma mahaifi ya zama kamar abokin su, insha Allah abubuwa za su yi sauki.
Sai Ibrahim Salisu dan Kaduna yace hanyar da ya kamata mahaifi ya bi wajen janyo hankalin ƴaƴan su maza shine kamar haka: cin abinci tare da kuma tambayar yaro me ke damun shi da kuma nuna ma yaro muhimmancin yin shawara da mahaifinsa.
To sai Ibrahim Salisu dan Kaduna, inda shi kuma cewa Hakika yau da gobe ni kan zan baiwa iyayenmu maza shawara ya kamata su jawo hankalin iyayensu jiki don jin abin da ya kamata suke ciki
aka to wannan ya samu rabobi kenan to sai Garba Kiru yace kwarai kuwa domin tayin haka ne za su iya fahimtar da iyayensu tun da wuri domin tayin haka ne za su samu damar tusa musu duk wani ra'ayi masu kyau da suke bukata iyayensu
to sai Sumayya A Nasir inda ita kuma cewa tayi salam yau da gobe duk da ni ya mace ce nan gaba kadan zan kasance matar aure kuma ina kyauta da zan zama uwa ta gari a takaice dai zan yi iya kokari na wajen ganin na taimaka wa mijina akan ba ƴaƴan shi tarbiya na gari
haka
huta lafiya
to sai Aminuddin Muhammad yace ya kamata iyaye su ba su kulawa ta musamman da kuma ba su lokaci a ji damuwar su yaran kenan
sai Abubakar Rufa'i Fulani inda yake cewa daukar matakin cin abinci tare da yaranka yana jinyo karin yarda da fahimtar juna tsakanin da da babansa
to sai Kidora Digaga dan Fulani Warji yace daga jihar Bauchi rubuta sakon sa salam yau da gobe yau kun tabo min inda yake min gaigayi na farko dai ya kamata uba ya kula da tarbiyyar yaransa domin ilimi shine ginshikin rayuwa ku tashi lafiya wato ba yaro ilimi
haka ne samu sai sakon Jambuta Malam Gani Kandilwa inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ya kamata iyaye su sa ido akan yaron su idan ya kai shi kan yaro idan ya kai shekaru 10 kuma a saka shi a makaranta shine mafita to kaman dai daya da Kidora
eh to yawancin wani yaran shekara 2 uku zaka ga an wurga su makaranta to sai Alhaji Mele Yusufari daga karshe a jihar Yobe yace a matsayinka na uba yana da kyau ka fara baiwa danka tarbiya tun yana shekaru 7 sannan a bashi ilimi mai nagarta da kuma sanin addinin sa
to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni to madalla game da yadda ya kamata alakar uba da dan sa saurayi ta kasance ga karatun tattauna da wakiliyar mu Madina Dauta Adeyo mana a Saudiya
har hadde da wasu magidanta da ma samari a cikin tawagar inda kuma suka tsaya inda suke magana akan an ce ka kina ka ko duniya ta so shi ne to bari mu ji dai karshe
Abdullah me zaka ce game da wannan
to a takaice ka kina ka duniya ta so shi kuma wannan dabi'a musamman tsakanin ƴaƴanmu matasa wanda suke tasowa yanzu nan da iyayensu maza ya kamata a ce koyaushe a dinga la'akari da cewa yaran nan dole sai mun jawo su a jika an nuna musu abubuwan da ya kamata a ga abin da ya kamata su yi ga wanda bai kamata su yi ba iyaye maza ba kurum iyaye maza makwabta sai sun taimaka da tarbiyyar ƴaƴan nan in aka gani kamar misalan da shi Umar kuma ya bayar in aka bada misali ba kai kadai kai ba kaki naka ne baka so shi ba ka rike shi a jiki kuma wani abun ban takeici yanzu da yake faruwa shine zaki ga iyaye suna matukan san ƴaƴansu da ba sa so ma wanzu abubuwa suna taba wannan ƴaƴan daidai da karatu da dabi'a da halaye a cikin unguwanni to ya kamata a ce waɗannan iyaye su daure su kiyaran nan duniya ta so su saboda haka kuma dangantaka da zamantakewa tsakanin danka da kai kanka ya kamata ka gyara ka jawo shi a jika in ka dawo ma ka gaji da daddare ka tambaye shi me yayi a ranar in ya dawo makaranta ka tambaye shi me yayi a ranar so kenan in zaka ci abinci ko da ya riga ya ci nashi ka dan kawo wani ruwa ko dan lemo ka aje a gefe in ka ci ka ce dan sha to ka fara jin shi a jika zai gane abubuwa da yawa
to Ahmed bari zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya to yaya kake ganin abin zai ƙara danko misali idan aka bi dukan waɗannan bayanai da iyaye suka yi
eh kamar magana da suka yi da akwai dai da yake cewa kamar ka kidaka duniya ta so shi ko kuma ka so gaskiya yanzu dai bai fi applying ma generation din nan ba saboda maganan gaskiya idan aka ce ka ki danka shine zaki ga sun je sun samu abokanan banza daga nan a shiga shaye-shaye a shiga amma dai yaro ba zai ji tsoron ka ba zai zo da dukkan maganan da abin da yake damun shi yanzu ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake za ku iya zama ka ji ta bakin shi kuma irin zai gaya ma abin da yake damun shi maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka bashi shawara cewa gashi ka nuna mai ga illar shi ga yanda yake dora shi akai shine zai tafi amma the moment aka ce ka irin matsi din dan ka kishi kuma an tura aka wata turar sai kiga ana zuwa ana abubuwan da ba shi bane ba
to barin dawo gare ka Kabiru lokaci ya fara daga mana hannu menene shawara ne da zaka bada misali ga iyaye a halin yanzu
to shawara da ita ce anan shine har kore yaushe kamar yanda nake bayani shine cewa karkasa danka akan hanya mai kyau wato ka fara nuna masa hanyoyin da suke masu kyau da zai fi rayuwa sannan kuma ka nuna masa matakai shi daga kansa da kallansa ya abin da tafi kai ka sa shi abu yi sannan in wani abu ta kace agawa kanka wani ka sa shi ima to kasance wannan hawa tana tafiya shi ya san kana gaba da shi mafi suna gaba da shi ɗan uwan ta ko kishin suna gaba da shi sannan kuma duk wanda yake kasa shi kuma ya kasa da shi sai shi kuma wanda yake kasan wannan yana saman kasar wannan misali kai zaka iya sa shi ya san duk gidan kuna gaba da shi shi kuma sai yana gaba da dukkanin kaninsa ko da su biyar ne ko shida sannan ya san daga shi matakin gaba shine kaninsa shi kuma ya ce kai Usman kana ganin kaninka suna kaza kaza kaga ga Usman cewa ga fukannan ka nan kai za ka kula da su ni zan kula da kai to irin wannan ina ba shi shawara kenan sannan shi kuma da ya gane cewa har ko da yaushe ina nuna masa kaninsa ba wai cin zalin su zai ba irin yanda mai fansa ke tafi da shafin su da kishin wannan tsari ya tafi da shi har zuwa kasa
Umar, shawarar ka ta ƙarshe ga misali ƴaƴa maza da wani lokaci dukkan waɗannan bayanai da muka yi yanzu yakan sa wasu su masu fandare.
To a shawara ta ga su yara da kuma iyayen ma shine dan Allah yaran yanzu ku yi kokari ku ga kun ba wa iyayenku farin ciki ba wai bakin ciki ba saboda idan ka ba wa abun ma ai akwai ma'ana kace kamar jidin tiran abinda kai ma wani shi za a yi maka yadda kake sa mahaifinka cikin kunci in lokacin naka ya zo ba ka ji daɗi ba to kamar yadda yaran kamar yadda kuke ba za mu muku addu'ar Allah ya harguta ku ba sai dai mu yi addu'ar Allah ya shirya mana ku kuma a ƙarshe ina kira ga iyaye su yi haƙuri da cewa wai a'a shi ai ɗansa ya fi ƙarfinsa kawai a dai sai da shi a'a kai haƙuri hannunka ba zai taɓa ruɗewa ba kan yanke kayar dole naka ne kuma wani na gefe ba zai gyara maka ɗanka ba sai kai tunda kai ka haife shi tun daga jaririnsa har zuwa ya girma don haka sai kai haƙuri da abin da Allah ya ɗora maka sai kai ta masa addu'a har Allah ya shirya mashi
Abdullahi shawara ka ta ƙarshe
to har yanzu dai ina kan gaba kan bakana cewa idan yaro ya yi laifi a ladabtar da shi ba da wuka ba ba da sanda ba ba da wuta ba amma za a iya misali makaranta abin da yake so za a iya dan hana shi na kwana biyu ya Allah wani abu aka lura yake so za a iya daukewa kamar misali keke a dan iya janyewa na kwana biyu zai gane yayi kuskure sannan iyaye maza koyaushe aka shiga gida a sake ma ƴaƴa fuska a iyali amana ne a wajenmu Allah ne ya ba mu amanan iyalin nan kai kuma ba dodo bane kana shiga gida mutane ana jin karan motanka ko mashin ana kukkulle kofa ana shi shiga na a rurrufe ana gudunka to ya kamata akwai ka kasance akwai dangantaka tsakaninka da iyalinka ana murmushi kowa ya shigo daga na farko har na goma in akwai su zo su gaishe ka baba barka da zuwa to yana da dadi haka amana ne kuma ai kokari a rike wannan amana
to Ahmed shawarar ka ta ƙarshe ga iyaye
to ni shawara ta ga iyaye shine idan ka ba an ce yaro ya yi laifi ko wani abu ba wai a zo a dau abin da zafi da zai zo ya affecting rayuwar shi ba su kuma yara su bude ma iyayensu abin da suke ciki halin da suke ciki dai abin da suke ciki babu wanda yake san su sama da iyayen nan so in dai kana gaya wa mahaifa ko kuma duk halin da kake ciki duk in ma zuwa kai kai laifi ko wani abu da karshe dai wurin su za a dawo so in kana bude musu abin da kake ciki suka san halin da suke ciki insha Allah za a samu wannan maslahar
to mun koro hira amma kuma lokaci ya wani halinsa kamar kullun a madadin abokanan hira na da Kabiru Yusuf Kano da Umar Muhammad Kumo da Abdullahi Rabiu Bako sai kuma Ahmad Mu'azu Ibrahim na san Usman Kabara a shirye yake
saboda haka zan mika gare ka kabara kai ne zaka kawo ƙarshen wannan batu ya Allah wani zaka gayyato da zai fashin baki kwararre ko kuma a'a zaka dora ne akan hirar tamu gare ka Usman Kabara muna godiya kwarai da gaske
Allah ya ji kallil Amir dan Hausa mawaka to ga mu Madina yanda muka ce zamu ƙara hirar
shine fa to kamar yanda muka ce a makon jiya zamu rufe hirar mu da jin bakin masana hikimar Reno da tarbiyyar yara cikin hikima ba tare da sun botsare wa iyayensu ba muna tare da ɗaya daga cikin su yanzu haka
haka yake assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke tare a cikin shirin yau da gobe
kuna tare da Hafsat Muhammad Baba daga nan kabilar Najeriya
haka yake to kafin
to barka da shigowa Hajji Hafsat
to barka ta dai sannan ku
yawa to kafin ki dasa Hajji Hafsat za mu so mu ji sunan kungiyar ki domin naga har kai ku da mata da yara ne da iyayen yaran kansu
ne haka ne to sunan kungiya ce ne dubawa da kuma tallafa mu mata da yara har da mutane masu bukata ta musamman amma a turance ana kiran ta Global Initiative for Women and Children
haka to muna magana akan tarbiyyar yara maza musamman in sun fara zama samari da yadda suke da nasu tunanin iyaye kuma suna da nasu tunanin akan su sai kiga ana ta samun Allah ba ku da su yaya ya kamata abin ya kasance ne da kuma yanda kuke hulɗa da mutane kuke gani
okay na ji yanda kuka yi wa'annan maganganun kuma na ji jama'a sun ba da nasu bayani alhamdulillahi ka san iyaye su ne aka tsora ma haƙƙin tarbiyya tun daga haihuwa har zuwa girma to saboda haka watan mu iyaye muna da abubuwa muhimmanci da ya kamata mu lura da shi haihuwar yaro tarbiyyar yaro duk ta wajaba ne akan hakka bin yaro ya shiga makaranta
haka
to so na uwa da uba yana matukar amfani a haihuwar yaro da tashin yaro kuma sannan yawan ganin iyaye a kowane wani lokaci tare shi ma kanshi yana da alfanu kwarai da gaske
ba tare da an rabu ba
ba wai ake ba tare da an rabu ba na farko kenan domin duk ƴaƴan da suka tashi tsakanin uwa da uba za ka ga sun tashi da so da kauna juna da kuma tarbiyya da kuma sanin ya kamata da sanin ma dangi gaba daya
alaikum haka ne
to sannan kuma na sannan kuma idan yaro ya fara girma ya fara wayo ya fara gane ya samu hankali to akwai wani lokacin da za ka tsaya kila ko yana da irin haka da sai rake da rake ji kamata a ce an tsananta wajen duka ko wajen wani horo wanda zai kawo na kasa a jikin yaro ko kuma ya bata mishi da hankali ba ko kuma ya dinga firgita kwarai da gaske da ba zai samu ya ma yana magana da iyaye ba balle ta dama ya faɗa musu irin abin da yake ciki to shi yasa in aka yi dan horo din daidai gurgudu da kuma bin sawu yanda ya kamata to za ka ga yaro ya tashi cikin nasuwa kuma zai tashi da cikin walwala da zuwa ya faɗa ma iyaye ta ga abin da ya same
shi
amma wani lokaci za ka ga cewa yara sun tashi idan uba ba mai kulawa ba ne zai fita yara ba su sani ba zai sake dawowa yara ba su sani ba bai san ma abin da ƴaƴa suke ciki ba ko a makaranta ne ko a zamantakewar gida ne ko kuma duk a wani al'amura sannan wani lokaci kuma idan uwa ta yi faɗa takan dan zare idanu amma kuma takan so ta ce ai in babanka ya dawo zan gaya mishi to kaga baba ya zama cewa kaman shi ne ake dan bin tsoro a cikin gida to wannan ya kamata ya kasance cewa abinda za a dinga dan tsawata ma yara ne har lokacin da suka girma kuma da yara ana tattaunawa da su ana jin abubuwan da suka dame su a taimaka musu ne wajen harkar makaranta ne a za su fitar da abokanansu ne suwaye abokanansu
suwaye ina za su
an ce yau za a je yau za a je a duba irin ayyukan makaranta ya tashi ya tafi ba wai ya bar uwa ita kadai ba
haka eh to misali yalo kina jin mu Haji Hafsat hello to ina ga kamar line ta ya abin nan kila sai mun abin nan sai mun saki to yawa to yawa yawa muna ji yanzu to yanzu misali Haji Hafsat zaki ga yawanci irin matsalar da ake samu zaki ga yara sun fara zama samari kila uban ya ce duk da kin fadi cewa kila bai san shiga ba ba a san fita yaran ba amma sai kiga yazo ya ce kila yaran sa yana son ya zama wani likita ne ko kuma shi kuma yaro ya ce shi kafinta zai zama sai kiga ana ta samun matsala
to gaskiya yawanci mu iyaye muna son kamar mu zama ƴaƴan mu abin da muke so su zama a rayuwa amma irin wannan kuma yake kawo yaro ba zai yi kokari da yake so ne ba saboda ba zai mai da hankali akan abin da kai ka zaɓa miki ba amma idan ka bari yaro ya zaɓa abin da yake so to kana kana ma da hujjar in da yi abin kirki ba kana da hujjar za ka yi miki fada ka ja ku ne ka ce miki to ya aka yi wanda ba kai kokari ba kai ka zaɓa ma kanka amma kuma kana iya zama ka ba shi shawara kake to ni ina miki ma idan kai wannan zai fi saboda ga abin da nake gani ga abin da nake gani amma yawanci kuma zaka ga cewa iyaye za su tila sani ko yaro ya so ko bai so ba ko ya ki ko ya so da ake ga abin da zaka ga kuma abin da zaka yi wasu yaran saboda biyayya suka dauka kuma su yi kokari a kai wa'in su kuma sai su ce tunda ba abin da nake so ba kenan ni ko ba zan yi wannan kokarin ku kaga an fata goma ɗaya da ke
gari ba ta gari ba an yi baye ba to yayi kamata misali idan ina son yaro ya abu saboda na san cewa nauyi ne na iyaye ba na yaro ba nauyi ne na iyaye su gane me yaron su ya cancanta ko kuma me yaron su ya dace ya fi ganewa ba abinda ba nauyin yaran bane su za su gane me suke so saboda su yara ne ba su sani ba amma shi kila uban zai iya gane cewa kai wannan yaron ya dan iya zane ta can a'a kai wannan yaron fa ya iya tsakula tsakula a radio in radio can ta lalace za ga ya kokarin ya hada battery ya tada ta kila ya gane me yaron zai iya yayi kamata
eh to abin da kamata shine ka dinga bincikawa kana ganin irin fasahar da yaron ka yake da ita sai kai kuma ka karkata a wurin sai ka dinga ƙara ƙarfafa mishi gwiwa kamar yadda kake in yaron ka yana zane zane ne ina kana iya zuwa ka ce to na zauna ka zana ni ko kuma a yau me kai a makaranta a'a na zana kaza to zaka iya zana kaza ka dinga faman baki ƙwarin gwiwa ta fannin da kake cewa yana son kuma ya maida hankali a kai to akan haka sai ka cewa yaro ya ƙarfafe kuma ya yarda da kai irin shawarorin da zaka ba shi
zaka ba shi
kamar a ce wai yaro ya zauna yana buɗe radio ko yana buɗe kaman waya yana gyare gyaran kace ha ba ne zaka yi da wani gyaran waya ko me zaka yi da wani kani kanki ko wani abu a'a ni na fi son ka je kai ko aikin dishida ko aikin
lauya ko
wani
to ga wani alayi
amma hankalin ki bai raja a inda kai kake so din ba
eh to ga
wani
alayi bari mu dan ji gudun muwarsa kafin mu dawo wurin ki assalamu alaikum wai alayi
alaikum assalam mai magana Muhammad Awal da ba iya rufi karbar hukumar tsaro ta gida da shi
to Muhammad Awal muna jin ka
yawa ai wato duk wannan da yayi da kuke so ya na ya ran da kuma yawa ba kina amma mu ba su kan kiran kiran da jiyar gofa jiyar ya ga gani da to gonar ma hukumar ta gida da ba iji
ai
Allah ya rufa ma
to bari mu koma dama
amma wallahi labu anan kauyi
eh sun yawa to yara to mun gode Muhammad Awal to bari mu koma wurin Haji Hafsat dama ga ki da kungiyar ki ta mata da yara ga ki commissioner mata ta jiha ta Kaduna yanzu haka ga wannan bawan Allah ya ce a kauye fa yaran sun yi musu yawa in yara ba su ma ba kake iya tarbiya haka ne
eh to hakan da ba abu da muka ce shi ne ko da yara sun yi ai ya danganci yanda lokacin da kake da shi ne kowa ya yi sai kuma ta ce ka tara yara da yawa kuma ba ka da lokacin shiga
haka ne
kan ko kuma a'a dan kana kauye ka tara su ka turo su binni ka ce su hoto ne na kai makarantar ma ta gagara ciyarwa ta gagara kulawa kuma ta gagara tarbiyyar ma ta gagara bayan kuma hakkin iyaye ne duk a inda kai komai yawa ga inda ka tara dole ne hakkin ka ne ka kula da su da tarbiyyar su da cin su da shan su da tarbiyyar su da kuma ilimin su haka haka wannan ba hujja bane dole a ce kana matsayin uba ka kawo yara duniya dole kana da lokacin da zaka kula da dukan su ko kuma ka san ba za ka iya kulawa da su ba to sai ka nemi abubuwan da ake yi na zamani kada cewa kai su yanda kai ma zaka samu ka tarbiyantar da wanda Allah ya baka
mai mulki ne kam wato kar ayyuyu
goma da yabo kwara haka ne kam
ayyuyu ba a ce mara da yabo kwara ko kuma ta da su tsaya ba shan ha to ai kaga wannan bai yi ba domin haƙƙin abin da mutane ke mantawa kamar shine haƙƙin mu ne iyaye shi da shiya da tufatuwa da tarbiya ita ce muhimmanci a duka rayuwar yaro hakkewa da girman shi amma kamar yadda muka sha faɗi ba za ka tuwo yara a titi suna ta faman gaggadi suna ta raragaita su je su nemo kansu abinci su kare kansu daga ruwa su kare kansu daga wani tashin hankali ko kuma su je su nemo kansu magunguna a asibiti ko wani abu ba
wani lokaci kamar
haka ne duk mu yi wannan har sai yara sun kai da girman da ya kamata su
ba sai yaro ya tsira ya kai labari a kangin kansa ba ya gama shan wahala sai kuma sannan zaka zo ka ce danka ne
to an ce san zaka ga ya tashi ba gaskiya zan ga cewa ba son uwa ba na uba bai taba ganin kauna ba ɗan dangi ma bai san su ba sannan kuma in ma ya wahala din ya samu nutsuwa ba dai ya karke yana shaye-shaye ko kuma yana irin ta'addanci ba sai ka ga cewa shi ma kanshi ba zai kula da iyayen ba lokacin da kuma kike bukata a kula da
shi haka to ga wani daga Katsina Hajiya Hassan
bari mu ji gudunmuwar
tashi salamu alaikum zamu dauka a waya
alaikum salam
wa ke magana da Katsina
eh gaskiya kan kuna kai shugaba Iliya ne kan ci da shayi wakin kafura da kin daura a gare Nigeria
to mallan shugaba Iliya wani irin gudunmuwa zaka ba da
Madina Lauda barkan ku da yare ni
yawa barka dai
eh hakikan kamar na matan take fadi gaskiya ne gaskiyar magana ne abin da ya kamata kana da iyale fiye da kaman 10 ko 10 haka ka kamata ka fantin su ka fantin su ka fantin batar ka fantar gis
ba za ka iya ba ka kai
ka tashi yaro ya je ya nemi abincin da zai ci a titi in su tira ta je ka ganin hidrika ka ga ba ka tare fanin da za ka zo ka ce yaro kai ka ga tun da ka ci ma ba ka ga wannan naka ba
to mun gode shi ga bailiya
kuma da mugayen abakai ake shiga cikin wani hali
haka ne kan mun gode
yawa to mun gode shugaba Iliya bari mu koma kan Haji Hafsat to kin ji shugaba Iliya ya goyi bayan magana da kai a dunkula wani sako zake ba mai iyaye maza musamman da ƴaƴayen su masu tasowa maza saboda abin da ya sa muka mun taba yi akan mata da ƴaƴa mata alakar su to wannan uba da ɗa yawanci nan aka fi samun matsalar zaki ga cewa uban yana tsaurin kai yaro na zafin kai shi ma
haka ne kuma har a ma zamantakewan aure iyaye maza suna shiga rayuwar ƴaƴansu maza
to yayi kamata su shige ta cikin sauki
to ni abin da nake gani shine watan duk lokacin da sanka a jikinka tun yana karami har ya kai ga manyanta ba yanda za a yi a ce ka sa wata mishi bege ba sannan kuma duk abin da ka tsaya ba daidai wani lokaci in ya kai munzali ai da fiha ce za ka yi masa kuma ilimi yana da amfani ilimi na addini ilimi na boko duk suna da amfani domin shine za ka yi amfani da shi ka jawo hankalin yara kuma ka tabbatar cewa duk abin da ka gaya musu kana yi musu gwaji da abin da ya kamata kai ma kanka a matsayinka na uba ya kamata ka dinga yin abubuwa na gari wanda danka zai gani ya bukata domin waɗansu iyaye mazan za ka ga cewa wallahi abubuwan da suke yi kwata-kwata ƴaƴansu ba ma su alfahari da su kuma su kansu ba za su iya tsawata ma ƴaƴan ba ƙarshen ta sai ka ga cewa uba ya yi magana ɗa ya tashi ya tsawata mishi ko kuma wani lokaci har ma duka yana kaiwa wanda ba shi ya kamata ba saboda haka mu muna fata cewa iyaye su ne maza su ne ginshiƙin gida kuma ya kamata su dinga yin abin da ya kamata domin ƴaƴansu maza su ma su kwaikwayi abin da suke yi idan aka ga ƴaƴan uba yana wulakanta uwa ko kuma yana yin abin da bai kamata ba a cikin gida da haka yaron nan zai tashi kuma idan ya je samu nan ya fi shi ma haka zai yi saboda haka iyaye maza gaskiya ya kamata a ce a samu nutsuwa idan aka girma a san an girma kuma a dinga zama kamar abin da Bature yake cewa role model na ƴaƴa wanda ƴaƴa za su kwaikwaya tare da kai a matsayin ubansu
mun gode sosai Hajiya Hafsat Muhammad Baba ashe dai duk da kujerar commissiona ba ki manta da love doctor in ji turawa ba da suke ce miki mun gode
sosai ba ka bar ana kokarcewa
alhamdulillah mun gode a huta lafiya
to haka yake yawa ce dole mu tattara ina mai rabu saboda lokaci to kin ji Hajiya Hafsat kenan kuma mun gode kwarai da gudun mota Allah ya sa an amfana yanzu kan Ahmadu da
Daula Salim
amma da Hafiz da yake zaune nan tare da mu yana sauraron mu sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniya mu ne wa Mr. Kalani ya su wani Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya
mujahid ta ne mu dari har da mata tun kake sarauta na har da rinto an kara ni kankanin majiya ina yi musu ban